Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da download da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau. Alheri Grace Abdu tare da Nazir Ahmed Hausawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya, muna da rahoto daga jamhuriyar Niger na zanga-zangar ƙungiyoyin adawa da ke kushewa gwamnatin shugaba Isuhu Muhammadu. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaban ƙasa Donald Trump ya zargi tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama da sata sauraron bayanai ta wayar tarho a ofishinsa da ke Trump Tower a birnin New York kafin zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwamba shekarar 2016. A jerin rubutun da ya yi a Twitter a yau Asabar, Trump ya kwatanta zargin sauraron bayanan ta wayar tarho da rikicin siyasar da ya taɓa faruwa a Amurka, wanda aka yi wa lakabi da Watergate, wanda kuma shi ne sanadiyar saukar tsohon shugaban ƙasa na wannan lokacin, Richard Nixon, a shekarar 1974. Trump dai bai ba da wata ƙwaƙwara hujja ta yiwuwar satar bayanan ta waya da yake zargi ba. Ya zuwa yanzu dai, ofishin tsohon shugaban ƙasa Barack Obama bai ce komai ba dangane da zargin, amma wani babban mai ba da shawara ga tsohon shugaban ƙasar a lokacin yana kan mulki ya rubuta a Twitter cewa satar bayanan ta waya ya fi ƙarfin ofishin shugaban ƙasa. A wani rubutu kuma a shafin Twitter da wani mai fashin baki kan al'amuran tsaron ƙasa da kuma kula da jami'an gwamnati na ƙasashen ƙetare, John Schneider, ya ce zargin na shugaban ƙasa zai iya kasancewa ƙarƙashin dokar binciken jami'an tsaron ƙasashen waje na shekarar 1978 wanda aka fi sani da FISA a takaice, wacce ta bada damar yin bincike da kuma karɓar bayanai tsakanin ƙasashen ƙetare da jami'ansu. Wani babban jami'i a jam'iyyar Democrat a kwamitin majalisar dattawa kan harkokin waje, Ben Cardin, ya ce idan da gaske ne gwamnatin Obama ta yi wannan sata sauraron wayar a Trump Tower, to sai dai da izini daga kotun FISA. Manyan jami'an gwamnatin Somalia sun ce kusan fiye da mutane 110 ne, mafi yawansu cikin su mata da yara, suka mutu daga cututtuka da ke iya kamuwa da su ta hanyar ruwa a cikin awanni 48 sakamakon mummunan farin da ya addabi ƙasar. Yayin da yake taron ganawa da 'yan jaridu a yau Asabar a Mogadishu, sabon firaministan ƙasar Hassan Ali Khairi ya sanar da rashin inda ya ba da cikakken adadi na gwamnati na farko watannin bayan mummunan farin da ya faru. Firaministan ya ce, an sanar da ni a yau cewa mutane 110 suka mutu sakamakon farin da yake damun mu cikin awanni 48 a wasu ɓangarori na Somalia, waɗanda suka haɗa da Bay da kuma yankin Bakol. Ya kuma yi kira ga 'yan ƙasar ta Somalia da sauran al'ummomi da ke faɗin duniya da su taru domin bayar da agajin gaggawa don ceton rayuka. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta masu ƙaura, wato IOM a taƙaice, na neman kimanin dala Amurka miliyan 224.6 domin gudanar da taimakon na ceton rayuka ga ɗaruruwan mutanen da ke fuskantar barazanar farin a Somalia. Ƙungiyoyin agaji sun ba da rahotanni mai nuni da alamun wannan yanayin da ake ciki ya yi kama da yanayin da ƙasar ta Somalia ta fuskanta a shekarar 2011, inda farin ya kashe mutane fiye da 250,000. Haka kuma ƙungiyoyin agajin gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ba da gargaɗi a kwanakin baya na cewa watanni biyu ne kaɗai suka rage a kare afkuwar mummunan haɗarin da farin ka iya jawowa a Somalia. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A nan kuma a Libya, an ci gaba da fafatawa a yau Asabar domin samun damar iko da ma'adanar man fetur da ke kewayen birnin Benghazi. Dakarun ƙasa na gabashin Libya, waɗanda ake wa lakabi da LNA a taƙaice, sun haƙura da wani wannan ɓangare na gaɓar ruwa na mahaƙar man da suka kama a bara a jiya Juma'a, janyewa ta biyo bayan wani babban hari da ƙungiyar da aka fi sani da suna Benghazi Defense Brigade da ko kuma BDB a taƙaice. Mai magana da yawun dakarun na Libya na LNA, Ahmed Al-Miswari, ya faɗa wa ƙasar labarai ta cewa sojojin nasu sun kai ɗauki a harin da aka kai na gaɓar tekun jiragen sama a Ras Lanuf da Essaouira da Benjawa da kuma Harawa.
Kenan kuka saurara. Bari mu faro takwan daga Jamhuriyar Niger, inda ‘yan adawa ƙarƙashin ƙawancen jam’iyyun FRDDR suka gudanar da jerin gwano a birnin Yamai domin nuna rashin amincewa da abin da suka kira wargaza ginshiƙin demokuraɗiyya, zargin da jam’iyya mai mulki ta musanta. Wakilin Musulmin Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Mulkin sata, wancan mulkin, mulkin sata, mulkin guri.
Nan ina dandalin fahimtar juna Place de la Concertation da ke gab da Majalisar Dokokin Ƙasa, inda dubun dubatar 'yan adawa suka hallara domin gudanar da taron gangami bayan jerin gwanon da suka yi daga Place Kumo izuwa wannan wuri, wanda za a iya kwatanta cewar ya kai tsawon kimanin kilomita 2.5 haka.
Yanzu haka kuma ina tare da ɗaya daga cikin shika-shikan wannan jerin gwano, cewa da Alhaji Lawali Leje na jam'iyyar Modern Lumana, ɗaya daga cikin jam'iyyun ƙawancen FRDDR. Shin Alhaji, me ye dalilin ku na fitowa kan titunan Yamai a yau?
Dalilin fitowar mu yau yanayin da Niger ta shiga ciki a matsayinmu na 'yan adawa, wanda masu ikon nan suke ikirarin babu adawa. Shi yasa yau muka rattaba hannuwa bisa abubuwan duk da suka yi na rashin iya jagoranci, maye-maye matsaloli wanda suka sa muka fushi da wannan zanga-zanga. Akwai halin da shari'a ƙasar Niger ta shiga ciki, wanda in baka mance ba, satin da ya wuce kungiyar jijiyoyin ƙasa sun yi ta sun yi magana, wanda in kaji sun yi magana tabbat su suka yi kowa sanin rukunin shari'a, in ya shiga matsala suke hitowa su yi magana. Don haka yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka hito. Abu na biyu, rashin adalci na kame mutane a matsayinsu na 'yan adawa ko ɗan jarida ko wani ɗan wara hula wanda ba yabin wajensu ko kuma ba ya ƙamnan mulkinsu, wannan kama-kaman yana ɗaya daga cikin abubuwan da sai yawa sai mu kaito mu gaya ma 'yan ƙasa cewa daga rana mai kamar ta yau ba za mu ƙara yarda da wannan ba. Kuna ji irin yadda ake wasa da kuɗi na Niger, saboda an iske mutanen da ba su iya mulki ba, waɗanda bai ba ma ya sun zo, yadda ake wasa da kuɗi miliyar dubbai, ba wai ɗaruruwa ba, miliyar dubbai.
To ko me jam'iyyar PNDS mai mulki ke cewa game da zarge-zargen na 'yan adawa? Ga abin da kakakinta Asumani Muhammadu ya bayyana.
Su ka hujja guda ta takarda inda aka saci kuɗin, wani mahaluki na zai iya sata miliyan 2,000 a nan Niger, wani na. Su ka ƙara wani shari'a mana. Ai suka ce suna da dosiye iri-iri, kuma sun ce alƙalai sun yi declaration ko su kai ma alƙalai ƙara su ce ai ga abin da an kai don a yi ma gwamnati shari'a. Al'umman Niger su san tabbat ana ruɗa su ne bisa wata hanya ta ƙarya.
To ina magana uranium.
A zancen uranium na ƙarya ne, na gaya maka. Zancen ƙarya ne. Yo uranium kashi 100, abin da aka Niger kashi 30. Kenan in an ce an sace miliyar 2,000, to ita Areba ina kuɗin ta, har ita an yi masa ta? Ina kuɗin su Niger abin ga Kominak? Ina na Somayir? Har da su an yi masa ta? Bani da Allah, mutane su aiki da hankalinsu.
Bisa la'akari da yadda suka ce gwamnatin ta kasa tafiyar da mulki domin jin daɗin 'yan ƙasa, jam'iyyun ƙawancen adawa na FRDDR a yayin wannan gangami sun buƙaci shugaba Isuhu ya yi bankwana tun kafin 'yan ƙasa su tilasta masa shiɗa, in ji su.
Isuhu Muhammadu, le moment est venu de dire au revoir au peuple du Niger. Car si vous ne dites pas au revoir au peuple du Niger, lui vous dira adieu.
Sai dai fa jam'iyyar mai mulki na cewa ba za ta saɓu ba.
Daga cikinsu akwai waɗanda a gidan kaso saboda neman juyin mulki, wannan abu kenan ba baƙo ba ne, wanda ke neman su kama a yi juyin mulki don su amshi ikon ƙasa, don sun zo bisa rariya sun ce shugaban ƙasa ya sauka, ai kaga wannan zance ba baƙo ba ne.
Wannan dai shi ne karon farko da ƙawancen FRDDR ke fitowa kan titunan Yamai da zumar tanƙwaso hukumomin ƙasar Niger su canza salon mulkin gwamnatin da suka ce ta yi fice a karɓar cin hanci da handama da rashin hukunta masu laifuffuka, zargin da masu mulkin suka sha watsarwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
For appointment as Chief Justice of Nigeria, those in favor say aye.
Majalisar dattawa ta tantance Jussi Walter Onegin inda ya zama babban alƙalin Najeriya. Madu Sharif ya tare a headquarter PDP da ta kasance rufe tun rikicin taron jam'iyyar na Fatakwal.
Fatinmu dai ya koma hannun mutanen Najeriya. ba za yi fati mutane kalilan su dauka su rike ba.
Babbar kotun tarayya ta dore Basira Iyabo shekaru 10 don samunta da hodar Iblis da ta zo shiga Saudiya da ita a hajjin bara. Komandan NDLEA na filin jirgin sama Abuja Hamisu Lawan ya yi na'am da hukuncin.
Ba sa ma fahimtar ina duniya ta dosa. Kuma abin da yake faruwa shine ana gaya musu ƙarerake. Za ka gansu da wasu ƴan kullakulla na cewa ba za a kama su ba.
Kamar wasu layu ko gura yake nan?
Eh ba ai sai layu ba, canfe-canfe saboda kowane irin yanki da irin nasa dabarar.
Rahotanni na nuna shugaba Buhari ya yi magana da Sarki Muhammad na Morocco daga inda yake hutu da jinya a London. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Nigeria. The Voice of America.
Haka fa, to yanzu za mu runtuma cikin zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri, da rabaran Ibrahim Usman daga Ikwa Katsina. Ga Sheikh Ibrahim Duguri.
To jama'a masu sauraronmu, barkamu da haka, kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka, wadda kamar yadda aka sani abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu. Duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi. Hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishe wani tsoron Allah. Bayan haka ga karatu, ga wa'azuzzuka, amma ana da ƙarancin zumunci, ana da ƙarancin kunya, ana kuma da ƙarancin girmama na gaba, wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa, tarbiyyar da zaman lafiyar da zumuncin da haƙurin da kuma jin ƙai da tausayin da sun fi na yanzu. Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya ƴan uwa, kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya, kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu. Muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake Kirista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya, duka zaka iske ƴan uwan juna ne, babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da za mu sake komawa mu yashe wa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya, nan arziki yake ainihin wato wakana, nan kuma ake samun ci gaba, ilimin da ake karanta nan yake amfani. Amma inda babu zaman lafiya, kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa, da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu. Don haka ya kuma sauraronmu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, kowa ya riƙi sana'a. In aka riƙi sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsiri-tsomi, kuma an huta da wato tunanin da shaitan zai ƙirƙira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau, kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba. Daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne, kana da bukatar hawa motar, kana da bukatar ginin gidan, kana da bukatar auren matar, amma yaya zaka samu, tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba, dole sai da kuɗi. Kuma neman kuɗin nan baka koya ba, sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare daya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba. Ba zai iya tafiya tsirara ba, zai bukaci cin abinci, zai bukaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sai abincin ko a sai tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. To duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne. Kuma jagororinmu, ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da maluman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma, to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka. Uwa uba talakama wanda babu kowa a ƙarƙashinsa, shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da ƙaruwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato ƙasar mu Najeriya, kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai. Allah ya sa mu dace.
Shi ma rabaran Ibrahim Usman ya ce wajibi ne a baiwa gwamnati haɗin kai wajen gyaran al'amura muddin ana son kwanciyar hankali a ƙasar.
To jama'a, ƴan uwana, ƴan Najeriya, ni Rabaran Ibrahim Usman daga Eko Chajar Katsina, ina mai kira gare mu saboda akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi kokari an yi yaki da cin hanci da rashawa. So ƴan uwana ƴan Najeriya Krista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka domin guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati ba ne. Mu yi ƙoƙari mu haɗa kai mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu Allah mai iko ya yi aikinsa wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma da cigaban wannan ƙasa. Sa'ilin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasar nan aiki Allah kuma zai musu sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagorance su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Sa'ilin ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da maganar zancen Boko Haram, muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna ƙasar nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasar nan tare. Wannan shine kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya.
To, na muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, sai kuma tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
Tsintsiya
maɗaurinki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Muna tare da Reverend Joseph John Hayat da Malam Najib Tsafe da kuma Malam Haluru Abdullahi Maraya a tattauna da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da su akan hanyoyin da za a samu zaman lafiya a koma kamar yadda ake a da. To, idan kuna biye da mu a makon jiya, mun tsaya ne inda Reverend Joseph John Hayat yake bayani, saboda haka zan koma gefe guda ya ci gaba da yi mana bayanan.
Yanzu da kyar sai an yi da gaskiya abin football kawai kamar shi ne wasa. To, in an yi dawo da irin waɗannan abubuwa sukan taimaka, kuma akan yi wani abin da makarantu da ana ce debating competition. Wannan makaranta za su da wannan makaranta a fito da wata subject a yi magana. Ana ma iya fito da wata kan magana kamar a ce muhimmancin zamantakewa, wanda ya tada fitina ga kaza da wanda su yi magana. Wannan sai ƙara ilmantar da su fahimce me suke fari. Amma yau ka gan ba a yin wadannan, yara kawai suna zama gasan da ake shi ne sai maka gasan a ce mathematics, kuma ba don yaro yana so ya yi dangantaka ba, yana so ya ci prize ne ya samu kuɗi. Duk waɗannan sun canza orientation da ke cikin yayanmu, ba su gane abin da za su yi domin girma, ba su gane abin da za su yi domin su kara ci gaba na al'umma. Amma a kullum idan mu yi wannan magana, mukan dawo ne mu dawo da shi cikin gida. Domin kagan kamun ni zama Krista da farko an haife ni mutum ne, kamun ka zama musulmi da farko an haife ka mutum ne. To, idan an haife ka ka gane muhimmancin kai mutum ne, ka gane makwabcin ka shi ma mutum ne, macen Krista da macen musulma duka suka naku da kamusu haihu, babu bambanci. In an zo zancen jini, jini ba ya da blood group na musulmi da blood group na krista, yana da blood group na O positive, O minus, O no, O negative, genotype ba ya da na krista ba ya na musulmi. Waɗannan abubuwa suna nuna mana da cewa akwai abubuwan da sun hada mu sosai. To in za a kara jaddada muhimmancin zamantakewa, sai a tunashe mutane abubuwan nan da sun hada mu. Na sha ji wasu malamai da ko suna so suna sun san Bible fiye da wani ne, ko suna so suna sun san Qur'anin da fiye da wani, su ce mu san ba mu zama mutane ba, sannan mun zama musulmi, sun ce ba gaskiya bane, ba littafin da zai ce maka baka zama mutum ba kamun ka zama addini. Domin addinin nan fa muka faɗa gaskiya, da yau ni da nake zaman nan a haife na Sokoto ne, mai yawa ni ma shek ne, don an haife ni a nan inda ake kristanci, shi yasa na zama krista. Mun lura da wasu kasashe, wasu lokaci cikin jahilci mu muna ji kaman kawai mu kadai ne mun san addini. Kar mu manta a duniya yau China da India sun fi mutane yawan jama'a. Musulmai nawa suke China? Musulmai nawa suke India? Kristiyani nawa suke China? Kristiyani nawa suke India? Me nake kokarin koyi, nake ina so mu gane mu yadda Allah ya yi ikon shi cikin halitta. To mu dukkan mu fa a Najeriya in mun yawa kenan mu da riri da tusai. Misali kenan. Wato in za a samu a China ko India sai an raba mu kashi 7, in ba mu kai 8 ba, a raba mu kashi 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 har 8, wato kasa daya irin na Najeriya har 8, shine China shine India. To wannan sai nuna mana wani darasi. Ni kan ce maimako mu bata lokaci muna zargin juna, muna fada da juna, in muna ji muna kaunan Allah sosai, dan Allah Kristan Najeriya ku je China ku ga wa China su tuba, musulmai Najeriya ku je China ku ga wa su bi Allah, ku je India ku tuba da mutane ku yi musu wa'azi, amma ku zo kuna kace kanku a sunan addini, akwai dan jahilci a ciki.
To rabaran kai dogon bayani, dama na so in zo da wata tambaya ta ƙarshe makamancewa wadda kila da kai wannan bayanin ban sani ba, amma bari in je tsafe, menene ne abin da kake ganin a takaice iyaye za su yi wa ƴaƴa don a goge matsalar da ake fama da ita ta nuna bambance-bambance tun daga yara?
Wato ni abin da nake ganin shine a ilmantar da su da kuma dora su akan tarbiyyar da su iyayen su kaga, da domin mafi akasari zaka ga cewa yanzu mutum yana kallon tarbiyyar iyayen shi ta lalace sai ya ce ai zamani ne. To Allah ba ruwan shi zamani, kai zai tambaya? Domin irin wayannan abubuwa da suke faruwa, zaka ga mutum a gida shi abinda ma ya yarda da shi din, ya yarda da shi ko imani da shi ko kuma addinin da yake, ko kuma kila shi Bahaushe ne ko wani a, to wace kabila ce ko kuma wani alaiki ne yake wanda yake wakiltar kabilar sa, wani abu ne yake wanda yake nuna ma iyayen shi wanda yake koyi da addinin shi. Wani yanzu in za ka ga yanzu ko wurin sa sutura, yanzu za ka ga cewa an samu bambanci. Ni na sha ganin abubuwa da dama na kristoci za ka gansu da huluna da rawani, na sha ganin musulmi za ka gansu wani za ka gansu da rawani da hula da shiga mai kyau. To amma yanzu zamani ya zo, kusan za ka cewa shigan ma ta canza, al'adun ma kusan ana nema a watsar da al'ada, saboda haka yana da kyau duk al'ada da take daidai da addinin musulunci ko kuma daidai da addinin da mutum yake bi, yayi kokarin dabbaka ta kuma yayi kokarin cusa ma yara san kaunar addinin sa da kuma yin mu'amala ta gari. Amma rashin mu'amala ta gari, rashin kyakkyawan mu'amala, rashin ko in kula da harkar ta shafi tarbiya, barwa mata tarbiya, kyala mata su jagoranci gida, barwa hajjiya sai abin da tace, duk irin wayannan abubuwan ya taimaka wurin tabarbarewa gida. Ita kuma hajjiya ba ta son bacin ran ƴaƴanta, ba ta son ganin cewa ta takura wa ƴaƴanta sun zo sun yi abin da ya kamata, ta sa su a hanya saboda kauna ko soyayya, wacce daga ƙarshe take zama ƙiyayya. Duk in ka kula da mafi akasarin inda ake samun lalacewa da tabarbarewa da kuma kokarin kawo fitina, za ka ga cewa yaran da kila ake barin su a cikin anguwa ne, mutane sun dauka cewa jifa in ta wuce kai na ta fada kan uban kowa, wannan muguwar kalma ce da muguwar dabi'a ce da ake yi wacce bai kamata ba. Dan wanda ba danka ba ko dan makocinka yau in bai iya zuwa makaranta ba, nawa ne yanzu suke taimaka ma ƴaƴan makotan su karatu? Nawa ne suke taimaka ma ƴaƴan ƴan uwansu ma ba makota ba su karatu? Nawa ne suke bautar da ƴaƴan da bayan su ba? Har wata muguwar karin magana ake, wai in ka san kuɗi ka baiwa ɗanka, amma kuma ɗan ɗan wafa sai a ce wai kashe shi da aiki. Haka irin wannan abubuwa muguwar al'ada ce da muguwar ɗabi'a, ya kamata mu rungumi kowa, mu rungumi juna gaba ki ɗaya, in muna son mu samar da zaman lafiya kuma a ci gaba da samar da dawamin zaman lafiya. Domin babu rashin zaman lafiya da wuce jahilci, mummunan jahilcin da ake ciki. Kamar yadda shi rabin ya bayani cewa irin abubuwan da ta faru, za ka ga daga ƙarshe dai duk a je a zagayore akan talaka dai abin zai ƙare, akan talaka mai neman abinci abin zai ƙare, akan talaka wanda bai da komai bai da abincin shekara ɗaya shi zai ƙare. Su ko suna can cikin JRA da manya-manyan gidaje da manya-manyan motoci sun wuce kawai muna lissafi.
To Najib, da kai zan ƙarƙare, zan so a ƙarshe in ji wacce hanya kake ganin ko kuma wacce gudunmuwa kake ganin za a bayar a ƙasa baki ɗaya da mutane, al'umma da su shuwagabanni gaba ɗaya da irin ƙungiyoyin nan, a samu dai a magance wannan babban matsala. Ina nufin a ƙarshen wannan tattauna tamu, wannan dunƙulallen saƙo za ka aike wanda zai taimaka a samu zaman lafiya da fahimtar juna.
To ni a ƙarshe abin da nake kira shine kungiyoyin zama suna yin aiki ne don Allah ba don samun kusanci ga gwamnati ba, kungiyoyin zama suna yin aiki don Allah ba don su yi suna ba, kungiyoyin zama suna yin aiki ne don su da gaske suke yi suna so dai a samu zaman lafiya ne ba don tunanin samun wata shura ba. Domin a mentality irin na mutanen mu yanzu shine in ka kafa kungiya za ta baka dama ka je wurin wanda kila baka saba zuwa wurin shi ba, idan ka kafa kungiya kila zaka ta baka dama kai court call da gwamna, in ka rubuta kungiya in ka kafa kungiya za ta baka dama kai mu'amala da mutane kana samun taimako daga international donors. To ya zama cewa dan Allah ne dan kishin garinku, sannan su kuma shugabanni sarakunan na gargajiya suna da matukar muhimmanci da kuma tasiri. To amma wulakanta su da aka yi aka mai da su bayan baya, aka mai da su ba bakin komai ba, aka dauke su ba su daraja girman da suke da shi. Ni na san lokacin da ake za dogari ya je ya koro mutanen kauye gabaki din su ya taho da su a fadar sarki. Na girma a fadar sarkin tsafe Endota Aliyu na biyu wanda ya rasu mahaifin wannan, na zauna a fadar shi, zaga yadda irin su dogare suke tafiya ƙauyuka irin da gefe su zo da mutane a ce sarki na kiranku. Amma yanzu sarkin garin kuma sai ka goge shi ka buge shi yanzu a wuce baka girmama shi ba. To rashin girmama shugabannin nan shi ma ya kawo, sannan kuma mulki irin na siyasa ya zo ya ƙara wulakanta su ya mai da su ba bakin komai ba. Sarki sai ya zo yana ihu a radio cewa wata goma sha kaza ba bashi albashi ba, saboda haka girmama shugabannin mu waɗannan sarakunan nan waɗanda dan siyasa zai tafiya musu wajibi ne in ana son tsaro ya inganta kuma ya samu, sannan su kansu al'umma kuma su sa jin tsoron Allah a cikin zuciyarsu. Mutum ya yi koyi da koyarwa irin ta addinin sa za a zauna lafiya insha Allah.
Rabaran a takaice menene sakonka na ƙarshe?
Jama'a mu kaunaci juna, mu ji tsoron Allah, mu zauna lafiya. Wannan ita ce addini da ibada ta gaskiya, daina yaudaran juna.
Alagabta malam da kai aka bude bari mu zo marfe da kai.
Ni sakon da zan tura al'umma shine cewa duk mutumin da yake musulmi ya maza ya garzaya ya koma makaranta ya koyi ilimin addinin musulunci, duk mutumin da yake Kirista ya maza ya garzaya ya koyi ilimin addinin Christianity, bayan an koya ko kuma ana ma cikin koya kuma a riga aiwatarwa, ma'ana ai aiki da shi. Saboda babban matsalar mu shine jahilci a ɗaya bangaren, bangaren kuma masanan san zuciya. Mu sani kuma cewa Najeriya ba mu da wata ƙasa banda Najeriya, don haka mu iya ƙoƙarinmu mu ga cewa Najeriya ta zauna lafiya.
Ƙarshen shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC, nake cewa a tuna fa, sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba, a huta lafiya.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban kasa Donald Trump ya zargi tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama da sata sauraron bayanai ta wayar tarho a ofishinsa da ke Trump Tower a birnin New York kafin zaben shugaban kasar da aka yi a watan Nuwamban shekarar 2016. A jerin rubutun Twitter da ya yi a Twitter a yau Asabar, Trump ya kwatanta zargin sauraron bayanan ta wayar tarho da rikicin siyasar da ya taɓa faruwa a Amurka wanda aka yi wa lakabi da Watergate, wanda kuma shi ne ya sanadiyar sauka tsohon shugaban kasa na wannan lokaci Richard Nixon. Manyan jami'ayin gwamnatin Somalia sun ce kusan fiye da mutane 110 ne mafi yawa cikin su mata da yara suka mutu daga cututtukan da ke iya kamuwa da su ta hanyar ruwa cikin awanni 48 sakamakon mummunan fari da ya addabi kasar.
Kawo ƙarshen shirye-shiryen na yammacin yau, sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shiri ciki har da shirin zaɓe ko naɗi na Ladan Ibrahim Ayawa. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da Abubakar Junaidu wanda ya kula da rubuto rahotanninmu na yau a yanar gizo, sai kuma Salama Abba wanda ya haɗa shiri da bada umarni, da injiniyanmu na yau Alheri ke muku fata alheri ku. Kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.